sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 27 ga watan Afrilu wanda ya daidai da 26 ga watan Ramadan. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa mazauna garin Goya a karamar hukumar Tunkuwa da ke jihar Katsina sun kashe jami'in dan sanda bisa zaton cewa dan ta'adda ne.
Ko kuma ji a cikin tsare gidan shi a daidai nan lokacin kuma sannan sun zo mana ba mota ba yi mutan ba kuma a jikin su.
Kwamitin da ya jagoranci babban taron zaman lafiya da haɗin kan al'umman jihar Filabiri ya damƙa rahoton ƙarshe a taro ga shugaban ƙasa Muhammad Bazoum. Kamar kowace ranar Laraba, Hassan Tambuwal na ɗauke da rahoto na musamman. Daga bisani kuma Ridwan Abbas na tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Ibrahim da labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma ayin sha ruwa lafiya ga labaran. Kasar China ta matsa ma daddiyar kawarta Pakistan cewa ta dau matakin kare lafiyar yan China dake Pakistan da kuma gaggauta gurfanar da waɗanda suka kai hari jiya Talata wanda ya halaka wasu malaman makaranta hudu yan China. Bai kamata a zubar da jinin yan China a banza ba, kuma duk waɗanda ke da hannu a wannan al'amari labudda za su gane kuransu, a cewar ma'aikatar harkokin wajen China a yau ɗinnan Laraba ba tare da wani ƙarin bayani ba. An kai wannan mummunan harin ne a mashigar cibiyar ilimi ta Confucius wadda ƙasar China ke tafi da ita a birnin Karachi na kudancin Pakistan. Lokacin da wani dan kunar bakin wake ya tarwasa kansa daura da wata mota mai dauke da ma'aikata yan China. Adadin basukan da China ta baiwa kasashen Afirka ya ragu da rubu'i uku a shekara ta farko ta barkewar annobar corona, inda aka kwatanta da shekarar da ta gabata bisa ga sakamakon wani bincike. Inda basukan da ta yi alkawarin bayarwa a shekara ta 2020 suka kasance mafiya karanci a tsawon shekaru 16. Wannan na iya zama sakamakon takatsantsan ne da shugabannin China ke yi bayan kullar corona, tare kuma da mai da hankali kan abubuwan da suka shafi cikin gida, sannan kuma da rage sha'awar cin bashi da kasashen Afirka suka yi bisa ga sakamakon binciken cibiyar tsare-tsaren hanyoyin kawo ci gaba a duniya da ke jami'ar Boston. Bashin da China ta bayar a shekara ta 2020 dai yayi kasa zuwa dalar Amurka biliyan 1.9 bisa ga sakamakon binciken da aka fitar a wannan satin, inda basuka 11 ne kadai ta yi alkawarin bayarwa. Wannan ya sha bamban da basuka 32 da ta rattaba hannu a shekarar 2019 akan kuɗi dala biliyan 8.2. Tsohon shugaban ƙasar China ko Ghana John Dramani Mahama ya yi Allah wade da yawan dogaro ga ƙasashen Afirka ke yi da kayayyakin da ake sarrafawa a ƙasashen waje. To sai dai wasu na cewa shi ma ai ya samu damar canza abubuwa amma ya kasa yi. Daga Ghana ga Hawa Abdulkarim da rahoton.
It's such a shame if you look at the quantities of these commodities that Africa imports.
Tsohon shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama ya bayyana dogaro da kasashen Afirka take yi akan kayayyaki da ake shigowa da su daga kasashen waje a matsayin abin kunya. Ya yi jawabin ne a wajen taron kasuwanci na Afirka karo na 24 da makarantar kasuwanci ta Harvard ta shirya.
When we have all the conditions to produce them ourselves.
Tsohon shugaban Mahama ya ce dole ne mu tsaya kaimi domin dogaro da kai kan mu macin kayayyaki irin su shinkafa, tumaturi, albasa da mai da kayan lambu da dai sauransu. Ga abin da ƴan jam'iyyar adawa ke faɗi.
Sunana Abdullatif Abdullahi. Topic ne mai muhimmanci domin kika duba Africa, Allah ya bamu arziki. Muna da land da agriculture, da minerals, duka Allah ya bamu. Da ya kamata a ce Africa mun fiyaka. John Mahama former president ya wani magana ne da zai sa Africa kunya. No, mu rika mu san gaskiya ne.
Jam'iyya mai mulki dai ta tacceki batu.
Abdul Wahab Aminu, tsohon shugaban kasa na kazamar siyasa ne. Jam'iyyar shayin mulkin Kasanga a karkashin mulkin kamfanoni da dama da anka dina a lokacin tsohon shugaban kasa Dr. Kwame Nkrumah suka lalace. Anka sadda wayan su. Shi karan kanshi yayi mabiyin shugaban kasa shekara 3 da wata 7 ko 6. Ya kuma zo yayi shugaban kasa shekara 4 wani kamfani ya gina.
Masu shige da fice na kaya na cewa batu ne da ya jima yake cin su tuwo a kwarya. Shugaban kamfanin shige da fice na kaya nan kasar Ghana zuwa kasashen waje. Malam Abdullahi Sofo Salga ya ce,
"To gaskiya ne magana tsohon shugaban kasa yayi wallahi ga majalisun tunani duka in ka duba kasashen waje yawa ba su depend kan kayan kasar mu."
Hawa Abdul Karim Yanfani a sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
Okay, da Hawa'u. Kamfanin Gazprom na Russia ya daina tura ma kasashen Poland da Bulgaria man fetur daga yau din nan Laraba, wanda shine na baya-bayan nan a dauki badin da ake yi a fagen tattalin arziki, wanda kuma ke da nasaba da mamayar Ukraine da Russia ta yi. Rasha ta buƙaci ƙasashe mambobin ƙungiyar haɗin kan Turai EU, waɗanda da dama daga cikinsu ke dogaro ga Rashar wajen samun kaso mafi yawa na man da suke buƙata, da su riƙa biyan man fetur ɗin da gas da ake tura musu da takardar kuɗin rubul.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin da muke da su. A Najeriya, mazauna garin Goya a karamar hukumar Funtuwa da ke jihar Katsina sun kashe wani jami'in ɗan sanda bisa zaton cewa ɗan ta'adda ne. Lamarin da ya sa hukumomin tsaro suka yi wa gari sammako don gano wanda suka aikata kisan. Wakilin Musani Shu'aibu Malumfashi ya aiko mana da rahoto.
Yin kaura ga dubban mutanen garin Goya a karamar hukumar mulki ta Funtuwa da ke jihar Katsina arewacin Najeriya ya zama dole, sabili da daren maikiyar da 'yan sanda suka yi masu a safiyar jiya don kamo waɗanda suka kashe sufetan 'yan sanda bisa kuskure. Kamar dai yadda wani mazaunin garin wanda kuma ya buƙaci ya sutarta sunansa ya mani bayani.
Misalin ƙarfe 8:30 ranar Lahadi na dare, ina nan kawai sai da mutane sun shigo cikin gari sun tunkari gidan wani bayan Allah wanda dama kuma barayi suna kira kamar shekara ɗaya, har suna magana cewa a kai masa miliyan 30, idan ba a kai masa miliyan 30 ba bayan sallah za su shigo da rai. To kawai suna zuwa sai suka tunkari gidan shi a daidai nan lokacin, kuma sannan sun zo mana ba mota ba uniform ba kuma a jikin su. Suna zuwa gidan shi suka yi arrest ɗin mutane su zo ka ɗauka barayin ne. Shi ne mutane suka ana zuwa ana masa magana kawai suka kama harbi suka buɗe wuta sama. Sannan mutane sun san da an buɗe wuta sama suka tabbata ila barayin ne, tunda ga abin da ya faru masu dai kawai harbi. To nan mutane suka kawo suna cewa ƙarya ne suka ga cikin gari. Sai gari mu an zo suka fara jin wuta a fara bakin su ƙarya ne suka ga cikin mutane su wajen jiya su da cikin kwaɗo. Shi ne suka fara buɗe wuta har su harbo a cikin sa ƙarya ne cewa. Tunda sai abu mutane da yawa da Allah ya sa da abin da rashin da hausa da cikin karewa Allah da ƙarfi mutane suka ta da suka ce wannan abu ya tabbata rayuwa ne kenan. Shi wannan wanda ya fado sai aka cikin daga wani hadin kai sai gudu a zo a mai tambayoyi ana mai tambayoyi ba ai da kai ba wata alama ta ɗan sanda da gaske a kowani wanda ake cewa Barista Yazidi ya zo daga Funtuwa ya tambaye shi dukkan da ya mai da an fiye gudu ya ya kira iriya ta lamba ya ce da gefe da zuwa su ba ya kira shi ce ya ce gefe da zuwa su ba kuma duk da iriya sai da dai lokacin ba ake abu shi ne dai jama'a ta da fuki ne kuma an kira wannan ya ce kuma da an tambaye shi a dukkan ba da kas da mutane suka ga fuki ne wannan abu fa abin da ake tunani ne sai bayan da abin da ya auku har da shi wannan ba Allah sai da tarayya rayuwar shi fiye gudu da ke da shi a mota bayan da rayuwar shi ya kai shi kuma sai a ga cewa dan sanda ne sai ke kuma jiya mutu da wani sai suka dawo sun dawo yau sun ga gama sallar asuba jami'an tsaro sun yi da motoci har da motar yaƙi irin gulukurin din nan sai daga nan ba gidan ne gidan sai ta kama harbi ko ina sai ta ji suna ɗakunan mata da gida suna neman mutane duk wasu da suke garin nan a waje kama su sai ga rubi kafin an fita maka gilashi an noma ke ta an yanka an yanka maka kai duk mutum da ba da an kama kai ba sai kuma gidan gaba da baya wannan shagon ne shagon ne sai suka fita shagon shi duka da abubuwa da ya faru da mutum sannan suka je wajen wata bayan Allah.
Na kuma tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa don jin gaskiyar wannan lamari.
To a ranki na ɗaya abin da ya faru shi ne kwana biyu da suka wuce akwai 'yan sanda waɗanda yake ɓangare na bincike daga Abuja wanda ake ce musu Special Task Force STS kuma sun zo bincike sun zo har nan wurin commissioner yan sanda na jihar Katsina inda aka sa musu hannu a takardar su suka tafi wurin deputy commissioner of police na bangaren bincike daga nan aka ba su dama suka tafi wajen area commander na Huntuwa ya sa musu hannu zuwa wurin DPO DPO ya dauki mota yan sanda a wacce ya kara musu akan tasu da suka zo da ita su biyar a lokacin da jami'an mu suka je wannan kauye na Goya akan wannan bincike da suka zo daga Abuja sun sami cirjiya daga wajen yan vigilante na wannan kauye maganar da suke faɗa cewa yan sanda sun je ba su gane su ba wannan ba haka take yan sanda sun je aiki kuma sun gabatar da kansu shi kansa abin da ya jawo har yayin faransa saboda tsayawa da yayi domin ya musu bayani cewa su yan sanda ne kuma ga abin da ya kawo su ga manufar da ta kawo shi
to kafin dai mutanen garin Goya su koma sai dauki lokaci dan sun tsorata Sunshine Malafa shi murya Amurka daga Funtuwa a Najeriya.
A jamhuriyar Niger kuma kwamitin da ya jagoranci babban taron zaman lafiya da haɗin kan al'umman jihar Tillaberi ya damƙa rahoton ƙarshen wannan taro ga shugaban ƙasa Muhammad Bazoum domin sanar da shi muhimman shawarwarin da aka tsayar a yayin wannan haɗuwa. Suleiman Mumini Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Taron wanda ya hada ilahirin shugabannin rukunonin al'ummar jihar Tillaberi da hukumomi a ƙarshen watan Maris din da ya gabata ya kasance wani lokaci na binciko dalilan da suka haddasa lalacewar al'amuran tsaro a jihar mai makwabtaka da ƙasashen Mali da Burkina Faso inda kungiyoyin ta'addanci da na 'yan bindiga ke cin karansu ba babbaka. Wata guda bayan haka kwamitin da ya tsara wannan zama ya gabatar da rahoton ayyukansa ga shugaban kasa don sanar da shi abubuwan da ya gano. Tsohon ministan raya al'adu Asmanu Malam Isa na daga cikin shikashikan wannan taro.
Hare-hare da aka kai waɗanda a kama wannan a kashe shi a kama wannan mai gani a na kasa shi a kama waɗannan 'yan jami'an tsaro ko aka musu hari. Allah ɗaya san ko nawa aka kawo cikin jihar Tillaberi a wannan 'yan shekarun na baya garuruwan da dama ba su yi ba manoma kasuwanni da dama waɗanda ake amfani da su ana hulɓa ana kowa yana samun abun da ya samu a ciki Allah ɗaya san ko nawa aka rufe cikin yawancin kananan hukumomi waɗanda suke iyaka da Mali burshin jituwa tsakanin kabiloli sai ka tada cikin gari guda ko cikin gunduma guda kabila da wannan tana zargin wannan kabila tana zargin wannan kabila to har ya kasance ma a cikin kabilun ma sai ka samu akwai waɗanda suke da haɗin kai da 'yan ta'addar suna kiransu suna ba su labaru kan jama'an tsaro ko kan mutane talakawa waɗanda suke kan nasu gudun mata
domin warware wannan kulli kwamitin na 'yan jihar Tillaberi ya zo da wasu shawarwarin da yake dauka a matsayin hanyoyin mafita
ya kamata a ce duk talakain da yake ya kawo ma jama'an tsaro goyen baya cewa in baka yarda da mutum ba in ka ganshi ka samu ka ga ma'aikanta ko masu garuruwa ka basu bayani saboda a dauki mataki kansu shawarorin waɗanda muka yi zuwa gwamnati ya kamata a dauki matakai kasance ko a wani gari an ba ma yara ilimi yadda aka yi shi a da a dauki matakan da za su ba da damar da mana bana duk inda talaka yake ya tsaya a mahallin shi yayi noma ya samu abun da ya ci kuma ya ci da iyalin shi na uku duk inda aka yi abu da kasuwa ya kasance gwamnati ya dau matakai muka ce ya kamata 'yan siyasa su shaha muna layya mu je mu zauna a matsayin mu na 'yan jihar Tillaberi da wani bi matsalolin siyasa su suke kawo rabo kawunan mutane
to sai dai shugaban kungiyar makiyayan arewacin jihar Tillaberi Abubakar Jallo na cewa akwai alamar an yi kitso da kwarkwata
yau da in kun diba jihar Tillaberi ba harkan ta'adda ne ya masa muna ba harkan bambanci kabila zamantakan mu tsakanin mu al'umma shine masala kuma ko gaskiya Allah in kun diba 'yan boko ne ga nan gai sune suna hana talaka su zauna lahiya ba ta ya ku tai ku tara jama'a ku mutanen ku wanda kuke so amma ku hudda waɗansu ku ce kun tai kun mahawara a sunan shi kuma ku zo ku gode takarda ku ce lalle yau shugaban kasa Bazoum yana so ya ga kunki hankali ya dawo lalle ne a jihar mu ba a nan ga aiki wanda ya kamata
shugabannin kwamitin da ya tsara wannan taro na Forum de la Paix et de la Cohesion Sociale sun buƙaci hukumomi su yi akuwa ga wani shehin malami ɗan asalin jihar Tillaberi wanda alƙali mai zargi ya kulle a kurkuku yau watanni sama da biyu saboda zarginsa da yi wa Niger muguwar addu'a lokacin da ya halarci wani gangamin 'yan asalin jihar Tillaberi da ya gudana a nan Yamai. Suleiman Mumini Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleiman yanzu kuma ga rahoto na musamman.
A kwana-kwanan nan hukumar Alhazai ta Najeriya ta buƙaci duk mai son zuwa aikin hajji bana to ya aje kuɗi naira miliyan 2,500,000. Akan haka ni tattauna da wasu 'yan Najeriya a game da wannan mataki da hukumar Alhazai ta Najeriya ta ɗauka.
Sunana Muhammadu Bashir Umar nake ji mahuta.
Me zaka ce a game da hasashen hukumar Alhazai ta Najeriya cewa aikin hajji bana zai kai naira miliyan 2,500,000?
Eh to abin da nake hasashe gaskiya ya kamata a tausaya ma al'umma saboda abubuwan rayuwa yayi tsada kuma zuwa haji an ance zai kai miliyan 2,500,000 wasu iya kawo da bai da miliyan 2,500,000 har ya kamata a tausaya ma mutane sai an kai tunani da gwamnati da ke mulki sannan kowa yana kuri da Muhammadu Buhari ana tunanin komai zai zo ya yi sauki ga lamarin ya kamata a duba tausaya ma talakawa saboda ko mu da mu je ba muna fatan mu je to abin yana yin sama sama mu yaushe za mu je
to amma ita hukumar Alhazai ta Najeriya ta yi kiyasi da matsayin naira a cikin harkokin kudaden duniya dan dala ta tashi sama tafi naira da yawa
to gaskiya darajar naira ta sauka daraja saifa da euro sun hau sama bisa ga naira to ya kai la'akari da wannan kuma ana iya dan kwatantawa kesa amma dai bai kamata ya kai miliyan 2,500,000 ba irin dai miliyan 2 haka ko kasa da haka saboda mu ma muna fata mu ma mu dan je mu sauke farali
wato kana ganin cewa idan aka ce aikin haji zai kai naira miliyan 2,500,000 mutanen da za su je ba za su yawa ba
gaskiya ba za a samu jama'a da yawa ba dan ana samun mutum miliyan guda in kudi suka linka bai wuce a samu 300,000 don ba za a samu maribi ba saboda irin kai la'akari wayanda suka biya 2019 ne last ba a je maka ba ko to akwai wayanda suka biya wannan wurin yanzu kuma ya ce sai an ƙara kuɗi kan abin da sun ka aje zai yi wani bai da shi kaga shine zai sa aka cewa wani ma sai dai ya hakuri zuwa makkan saboda abun yayi yawa shine muke nema a tausaya ma jama'a saboda a samu a je maka da yawa a sauke farali saboda yanzu kaga an shekaru ba a je ba kowa na marmarin abun saboda mutane na da fatar su je musamman irin Kebbi Sokoto Zamfara saboda matsalolin da ke fuskantar su na matsalar tsaro su je su yi mana addu'o'i na neman zaman lafiya a ƙasar mu to don Allah a tausaya mana
sunana Alhaji Dauda Musa Koko
Alhaji Dauda ka je Makka
na je Makka sosai
a lokacin da ka je Makka a wace shekara ne
a 2007
wato 2007 kenan
yawa
nawa ka biya kujera Makka a wancan lokacin
mun biya kujera Makka 366,000 da ko naira 36
to yanzu kujerar haji ana batun za ta kai miliyan 2,500,000 me zaka ce
to wannan kan gaskiya abin ni ban ma sa abin da abin ya yi karfin hankali abin ya nisa da yawa gaskiya a tausaya ya yi nisa domin talaka ba zai yi talaka yanzu haji kan sai dai ya kalle ta ba zai iya yin ta ba ya yi miliyan 2 da wani abu gaskiya ta fi karfin talaka
ba ka ganin cewa daraja kuɗi naira ne ta rage idan an kwatanta da dala shi ya kawo tsada haji
eh to akwai wannan kuma amma yana da kyau kuma a diba dan yanayin shi ma talaka irin halin da yake ciki gaskiya
to kamar nawa kai ganin cewa kujerar haji ya kamata ta tsaya halin yanzu
ko dama dai ta tsaya miliyan 1,700,000 to ko 8
kada ta kai miliyan 2
kada ta kai miliyan 2
idan ta kai miliyan 2 me zai faru
su karfin wani wasu ma ba ma wani ba wasu da yawa
assalamu alaikum sunana Umaru Muhammad Omar Jagar
me zaka ce a game da farashin aikin haji na wannan shekara
to aikin haji na wannan shekara sai da mu ce duk mai niyya Allah ya sare mu mu ma da muke da niyya Allah ya sare mana amma gwamnatin Najeriya ta duba abin da yayi mutanen Najeriya yawa miliyan 2 har da rabi bayan abin da zaka ci da abin da zaka yi wa iyalinka to ya kamata gwamnatin Buhari tunda gwamnati ce mai adalci ta duba da shi da wa makarabar su duba da mu ɗan Najeriya cikin adalci nan nasu su mu ayyukan Najeriya adalci a dan rage wani abu yadda su ma na baya za su samu su je tunda miliyan 2 da rabi ga ɗan Najeriya yanzu ba karamin kuɗi bane a wannan lokacin
to amma dala ta tashi sefa ta tashi lera ya tashi duk wasu kuɗaɗe na waje da ake mu'amala da su a cikin ƙasa sun tashi ba ka ganin shi ya kawo tsadar aikin hajjin
ta haka ne ko ni ai ba da ba can ba ko nan Najeriya da muke yau kana yau ka sai abu naira 10 ka iske gobe ka je ka samu naira 15 ko naira 20 an san da wannan lamarin amma shi ai ba matsayi ne da Allah ya kai shi da karamin kujerar sa yana iya yin wani abu akai ko ba haka ba abin da yasa ɗan Najeriya suka sa zabe shi da irin wannan haka ne ko ba haka ba shi talaka in ya ga dan zahi inda dan san yake can yake ko ba haka ba to dan haka muna neman afuwa da alfarma ga shi ainihin mai martaba wannan shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari da fata cikin ikon cikin ƙarfin da Allah ya ba sa ya duba dan sassauce ma ɗan Najeriya wani abu a cikin farashin hajin bana.
Sunana magaji dan malam gada wanda.
Ya kaga farashin aikin hajin bana?
To farashi gaskiya ya tashi kore kuma yayi yawa ma yayi yawa duk yadda aka tunane gaskiya ya wuce haka nan. Don yan duba shekarun da ya wuce gaskiya farashi ya riga yayi yawa. Amma kuma ina diba wani lokaci don ka san komai lokaci. Don shekaran da an ka zabi shugaban kasan ga da yake bisa kujera. Ni ma lokacin dan argungune ina kebi ina noman shinkawa. Abinda nin nomi shinkawa lokacin nan buhu duka 4300. Amma ga yanzu buhu ya kai 15,000. To kaga dole abubuwa mun san kullun kari suka. To ga lokacin nan da sai da buhu 200 kwata kwata kudin shi in ka buga calculator bai wuce 1860. To yanzu kuma insha Allah zai kai miliyan 3 buhu 200. To kaga dole abu ya canza. Sannan banda haka su ma Fulani makiyaya dattije waɗanda suke magabata mu suna fadi cewa da wanda duk nagge 10 masu kyau lokacin da ake zuwa Makka jikka 3. To lokacin nan duk in ka sai da nagge 10 matan shanu masu kyau zaka je Makka. To ina sa ran ko yanzu insha Allah cikin kala kake tambon nagge 10 masu kyau suna kai mutum Makka. Amma ya kamata a jara a tausaya ma jama'a da wallah.
Kudin da ake biya komai yawan su a cikin kudin ai hukumar alhazai tana kashe mu alhazai wani abu a ciki. Kuma su ma ana ba su nasawa aljihu da kuma tarar bukata ba ka ganin cewa su ma sun yi kokari.
To sun yi kokari kan gaskiya. Don saboda dama kudin mu lokacin da muka tunane a sai Baba Buhari ko zabe shi gaskiya ba mu tunanin ma Makka kai miliyan guda gaskiya. Amma Allah shi ka canza lokaci. Tunanin mu wallahi Makka bai kai miliyan guda yanzu lokacin irin war haka. Amma Allah shi ka canza lokaci. Ya kamata su ma gaskiya su tausaya su duba. Amma mun san komai waya taji babu abin da yake da sauki. Motar da muka shiga zuwa arewa yau in mun mutu ya zo zai shige ta in tuna da shekarun da ya wuce lunkin balunki ne.
Tasu alai garba illal amarawa baban mu lokacin zo aiki haji lokacin kashe mutala abin da zo aiki haji da 200,750 1,500 haka biya kudin aikin haji. To yanzu ana baton a biya miliyan 2 har da 200,000. Ya kaga wannan lamari?
To wannan lamari kan yanzu kan sai dai a ce alhamdulillah. Amma mutane so daga lokaci ya riga tafi dan a lokacin da aka biya wannan lokacin kaga lokacin nan buhun gero bai wuce naira 7 ba buhun masara bai wuce naira 5 ba. To kuma yanzu gashi yanzu an ce buhun masara yana naira 30,000 da wani abu. Gwamnati riba da rahama mutane saboda me abin nan a duba ba lahim mutane su ne sun kawo wannan aiki yanzu.
To amma wannan tsada ta aikin haji ba wai aikin haji ɗaya yayi tsada ba. Abubuwa kayan abinci kayan marmari kayan tafiya motoci kai komai yayi tsada a duniya. Ba ganin cewa wannan ba lahim gwamnati bane.
Ba wannan ba to ba mu ce lahim gwamnati ne za mu ce juyi na national duniya. Amma gwamnati ita ma ta duba abin da ka tsara nan.
Sunana Alhaji Kabiru.
Alhaji Kabiru kana tunan shekarar da ka je aikin haji?
Lokacin wannan marigayi sai addu'a. A lokacin nan Allah ya kai mu Makka.
To nawa ka biya kuɗin Makka lokacin?
Lokacin mun biya naira 460 da dan canji sama.
To a cikin waɗannan kuɗi da ka biya an baka wani abu?
200 aka bani a lokacin.
Kuma aka kama ma wurin kwana da wurin zama a Makka.
Wallahi ne ka kamar kyauta Allah ne zo. Akan jin daɗi da murna da kwanciyar hankali da ƙasa take ciki. Kuma na yi farin ciki Allah ya kamar zama lafiya a ƙasar ga.
To yanzu aikin haji ana batun zai kai miliyan 2,500. Me zaka ce?
To ubangiji Allah shi mana sauki akan ƙasa ta rikice. Dan babu harkar talaka ta Makka yanzu har guda sai dai roƙon Allah. Saboda abin zai kai zai wuce talaka. Don talaka mai dan noma dan samu sai dan abinci ne shi dan kullata a Makka an ce zaka miliyan 2 da wani abu. To ta a talaka zai kunda mai gida ne a Makka. Ga irin rayuwar da muke cikin yanzu ga ƙasa ba zama lafiya. Inda akwai zama lafiya ko ka kunda mai katte kana aidaka kuma da wasu. To ƙasa ba zama lafiya. Ina wurin sakai kuma ina wurin hita.
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan.
Daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni.
Wasanni a takaice.
Babban kocin kungiyar Accra Great Olympics Ano Walker ya ce a shirye yake raba gari da clubin din idan har ba a buƙatar ayyukansa. Yan wasan Olympics wato Olidade Boys sun yi rashin nasara a wasannin gasar Premier ta Ghana da ke ci gaba da gudana bayan da suka yi nasara sau ɗaya a wasanni biyar. Ranar Lahadin da ta gabata ne Ashanti Gold SC ta lallasa manyan wasannin Olympics din a gida. Coach Ano Walker da alama ya fuskanci cin zarafi daga magoya bayan kungiyar bayan shankayi a hannun Ashgold SC kuma a shirye yake ya bar mukamin. An bayyana dan wasan gaba na kasar Ghana Bernard Tapote a cikin mafikawun ɗan wasa biyar a babban rukunin Bulgaria bayan kakar wasa ta bana. A cewar wani kamfanin kula da harkokin kwallon kafa na CIS da matata. Dan wasan na kasar Ghana ya kasance a matsayi na biyar a matsayin dan wasa mafi kyau a gasar bayan nan da yayi fice a gasar Ludogorets. A yayin da suka lashi wannan gasar. Tabbate yana bayan abokin wasansa Sinsinho, Ingo Plaston, kuma na wato Ludogorets. Walton da Bradley Maziku na CSKA Sofia. Benatekote ya zura kwallaye tara a wasanni 20 a fafatawar da ake yi, kuma ya kasance babban mamba a kungiyar Green Eagles a wannan kakar. Kocin kungiyar Premier Arsenal Mikel Arteta ya ci gaba da nuna shakku kan dawowar Thomas Partey daga raunin da yayi a sauran kakar wasa, duk da cewa an samu saukin murmurewa na dan wasan. Dan wasan na Ghana ya samu rauni a cinyarsa a karawar da suka yi da Crystal Palace a farkon watan nan, lokacin da suka sha kashi da ci 2 da nema a filin wasa na Selhurst Park. Maganganun Arteta na bayan nan sun nuna cewa Partey ba zai taka leda ba har ƙarshen kakar wasa ta bana. Labari da muka samu bayan tantancewa da yawa ba abu bane mai kyau, baya da kyau sosai game da kasancewarsa a kakar wasa ta bana, amma za mu jira mu gani saboda yana kokarin dawowa da wuri-wuri. Amma a halin yanzu ba mu da kyakkyawar fata game da hakan din, Arteta ke fadan haka. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Ridwanul Allah Muktara ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu saurari tasirin azumi albarkacin wannan watan.
Sunan na Yakuba Umar mai kisawa. Tasirin azumi a kaina yana da yawa sosai gaskiya. Idan na fara da kamar dai da aka sani yanayin rayuwa ya canza, shigowar watan Ramadan ya canza mana al'amura da dama na mu matasa. Abu na farko shine harkar waya, harkar chatting ga matashi. An sani ba kusan ko da yaushe lokacin mu na chatting ya fi yawa. To gaskiya a wannan zamani na watan Ramadan wannan ya dan yi sauki, mun dan rage idan mun haka dauki waya. To ba irin su Facebook ba ko Instagram, ko da ka shiga ma abin da yafi dauka hankalinka abubuwan da suka shafi addinin musulunci, wasu bayanai na malamai na karin ilimi, wasu kira'a, wani wani ne. Don ko yanzu ma haka a computer da laptop ina cikin sauraron kira'a ne, da na sa kawai ina da Alkur'ani a ciki, da na sa kasko ko kuma in ce earpiece kawai kira'a ce nake saurare. Muna da majalisu da muke zama a shashara kwalle a sha abubuwa tare da abokai, yanzu duk wannan babu shi. Unguwa idan ka fito ma sai kada zaka ga ka koma kai kadai, babu kowa unguwa matasa duk babu zama majalisar nan. Allo idan aka diba an koma makaranta da masallaci akasari, tunda a yanzu koda baka je koda baka tafi wajen aiki ba a matsayin ka na matashi, to kila kana masallaci kana zauna kana lazimi, ko kuma akwai wa'azi masallatai da ake yi na ranar haka ko tsakanin azhar da asar ko kuma haka ba al'asar yan ma kafin magarba. Akasari dai gaskiya yanzu dishi ne aka fi mai da hankali, musan ya ma tsakaninka da abokanka haka ta yana gizo-gizon irin ta WhatsApp ko status zaka dora. Akasari status in kai alaka da abin da yayi shahi watan Ramadan ko barka da shan ruwa ko kuma wani bayani na wani malami wanda yake fadakarwa bisa kan wani abu na Ramadan.
Da wannan kuma muka zo ga zangon mu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To Hanifa, a takaicen kasar China ta matsa ma daddiyar kawarta Pakistan cewa ta dau matakin kare lafiyar yan China dake Pakistan da kuma gaggauta gurfanar da waɗanda suka kai hari jiya Talata, wanda ya halaka wasu malaman makaranta hudu yan China. Adadin basukan da China ta baiwa kasashen Afirka ya ragu da rubu'i uku a shekarar ta farko ta barkewar coronavirus, inda aka kwatanta da shekarar da ta gabata bisa ga sakamakon wani bincike, inda basukan da ta yi alkawarin bayarwa a shekara ta 2020 suka kasance mafiya karanci a tsawon shekaru 16. Kamfanin Gazprom na Rasha ya daina tura ma kasashen Poland da Bulgaria man fetur daga yau din Laraba, wanda shine na baya-bayan nan a dauki badadin da ake yi a fagen tattalin arziki. wanda kuma yake da nasaba da mamayar Ukraine da Russia ta yi.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Daniel Brown wanda ya hada shirin, da kuma injiniyan mu na yanzu Mr. Jona, ni Hanifa Kabir Isa nake ce muku mu kwana lafiya.